ɗan ƙasa da hukuma.
Ina barci ta gaba da fita, Allah wa da rahmai ta dota da waɗanda suke da jawo ta, haka nan da waɗanda ka kawo ta. Allah ka gare mu da tashin.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma. Da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Zahirin gaskiya matakan da jami'an ƴan sanda suka ɗauka na gabatar da shi Honorable Ado Doguwa da kotu zai nuna cewa mutum ba zai zo abin da ya ga dama ya tafi babu hukunci.
Kaga wannan ta take nuna ƴan sanda mun yaba musu akan wannan abu da suke, amma fata mu wannan abin da suka yi da ya ɗoye kada ana yaban su sallah kuma su gaza alula.
Idan kai doguwa gaban babban kotun majistare haramtaccen abu ne, to ba da bailin shi a babban kotun tarayya shi ma haramtaccen abu ne.
Bakin kamawa zuwa gurfanarwa a kotu da tsarewa a gidan gyaran hali da kuma cece kucin ba da bailin shugaban masu rinjaye a majalisar wakilan Najeriya Alhassan Ado Doguwa shine lamarin da shirin ɗan ƙasa da hukuma na yau zai haska fitila a kai. A dakace mu
a ƙasa duka kan ba tarbiyya ba su gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya ɗan ƙauye ya shiga alkarya.
Madalla masu saurare, kamar yadda ba za ku rasa masaniya ba, idan ɗan sanda a jihar Kano ta arewa maso yammacin Najeriya ta gurfanar da shugaban masu rinjaye na majalisar wakilan ƙasar wato Alhassan Ado Doguwa bisa tuhumarsa da hannu dumu-dumu kan tarzomar zaɓe a garin Tudun Wada na yankin kudancin Kano, inda rahotanni suka ce akalla mutane uku sun mutu kuma wasu da dama sun jikkata a yayin tarzomar. Tarzomar da ta biyo bayan wata arangama ne tsakanin magoya bayan jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya da na jam'iyyar hamayya ta NNPP a ranar Lahadin da ta gabata. Mallaka da amfani da makami babu izinin hukuma, tsarawa da haɗa baki wajen aikata miyagun laifuka, cizon kai da tada hankulan jama'a na daga cikin abubuwan da aka tuhumi Alhassan Ado Doguwa a zauren kotun. Ƙasa da sa'o'i 24 da gurfanar da Alhassan Ado Doguwa, sai hukumar 'yan sanda ta jihar Kano ta kama sabon ɗan majalisar tarayya mai wakiltar mazaɓar Dala Aliyu Sani Madaki Gini, tana tuhumarsa da yunƙurin tada fitina a cikin al'umma da kuma mallakar makami babu izini. Cinde masu rajin shugabanci na gari a Najeriya suka fara tsokaci akan wannan mataki na hukumar 'yan sandan Kano.
Zahirin gaskiya a yanzu matakan da jami'an 'yan sanda suka ɗauka na gabatar da shi Honorable Ado Doguwa da kotu inda ake cajin sa da batun kisan kai da saka wuta da kone mutane duk a dalilin zaɓe da kuma harkokin siyasa a wannan jihar tamu, abu ne mai matuƙar mahimmanci domin zai nuna cewa mutum ba zai zo abin da ya ga dama ya tafi babu hukunci. Kuma wannan zai sa 'yan siyasa su ci gataitayinsu a san cewa akwai doka da oda a wannan ƙasa tamu, kuma siyasa ba hauka ba ce. Haka zalika wannan ma sabon bayani da muke samu na cewa akwai ɗan majalisar Dala wanda a yanzu haka ya ci zaɓe, wato Aliyu Sani Madakin Gini, wanda aka samu hotonsa a social media, wato inda yake riƙe da bindiga a yayin harkar zaɓen campaign da abubuwa. Wannan ma yadda hukumar 'yan sanda ta gayyace shi yana da matuƙar mahimmanci domin wannan ma zai ƙara ƙarfafawa jama'a zuwa su ce san cewa za su iya fitowa harkar zaɓe da duk al'amura na siyasa ba tare da wani ya yi musu ragani da wani makami ba. Saboda haka muna fata wannan bincike zai tabbatar da cewa an yi wa jama'a adalci. Wannan abu ne da ya kamata a yi ba hukumar 'yan sanda a jihar Kano ta ma Najeriya gabaki ɗaya.
Comrade Abdulrazak Alƙali kenan shugaban ƙungiyar Ocean masu rajin shugabanci na gari da shalkwata a Kano. Da alama su ma jam'iyyun hamayya irin su jam'iyyar SDP sun yi maraba da wannan haɓɓasa na hukumar 'yan sanda ta Kano, kamar yadda Aminu Muhammad Adam Jigo a cikin jam'iyyar ke faɗi.
A matsayinmu na 'yan jam'iyyar hamayya da na 'yan sanda ta jihar Kano, mun yaba masu akan wannan abu da sai, domin kowa ya sani ɗan majalisa mai ci kuma principal officer ko shugaban masu rinjaye dukkan su suke, amma ya karya doka an kamo shi, wanda kuma yan sanda sun yi nasu tunda abu ne da ba a saba ganin an yata ba kuma wani ma na wasu opposition shi ma da dauko makami shi ma mun ji sun gaice shi to kaga wannan ta take nuna mu yan sanda mun yaba musu akan wannan abu da suke amma fata mu wannan abin da suka yi da ya doye kada ana yaban su Allah kuma su gaza alwala abu muna fata wannan abin ya doye to idan za a dinga kama manya to kaga dan jigalar zai dau adda ko wuka izo ya fasa akwatu to kaga zai shiga taitayinsa
to ya batun kotu na shine da su yan sanda su sun kama sun yi binciken su kotu su kawo ka
daman janaral ne matsalar Najeriya judicial ne kotu na ne idan kotu na suna abin da ya kamata ba za a yi abubuwan da ake a Najeriya ba amma na fatan alƙalai su ji tsoron Allah su duba kasar domin kotu tana gaba da kowa
to jiya da marece ne dai babbar kotun tarayya da ke Kano ta ba da belin alasan a dodoguwa bisa wasu sharuɗa da ta gindaya kuma ba za mu ji abin da masana doka ke faɗi game da hakan
garba ina ta usan kanmu ba ma ta tsawar ne mal samu sai za a fito a wajen damu mira tun sabgar ilmi shine manufar mulkin kanmu ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ga mutuncinmu a kasa shi ne aka san zulumu da yake buɗe kofar samu da wuya ta jiga wasu sun fi
maka yi daga cikin sharɗan benin alasan a dodoguwa da babbar kotun tarayya ta Kano ta shimfiɗa akwai masu tsaya masa da suka haɗa da sarki mai daraja ta ɗaya da manyan jami'an gwamnati a matakin tarayya ko jiha da kuma cewa lalle ne ba zai shiga mazaɓarsa ta tudun wada da doguwa ba a yayin zaben gwamnoni da na 'yan majalisar dokokin jihohin Najeriya da za a gudanar a asabar din nan. Barista Audu Bula Mabukarci lauya ne da ke karatun digirgir a jami'ar London ta ƙasar Burtaniya ya yi fashin baki game da wannan batu.
Su 'yan sanda ko kuma lauyoyin gwamnatin jihar Kano sun gurfanar da doguwa ne a gaban kotun majistiret ƙarƙashin abin da ake kira holding charge. Su kuma lauyoyin doguwa sai suka garzaya babban kotun tarayya suna da'awar cewa ɗaurin da aka yi wa doguwa baya bisa ka'ida ya karye 'yancin shi na bil'adama ƙarƙashin babi na 4 na kundin tsarin mulkin Najeriya. Ita kotu sai ta ba da belin doguwa bisa hujjar cewa ita kotun majistiret ɗin ba ta da hurumin ta saurari shari'ar da ko kuma tuhumar da ake masa. To gaskiya ne cewa ita kotun majistiret ba ta da hurumi a wannan maganar. To amma inda gizo ke sakar ita ce cewa ita ma babban kotun tarayya da ta ba da wannan umarnin ita ma ba ta da hurumi. Kaga kenan idan kai doguwa gaban babban kotun majistiret haramtaccen abu ne. To ba da belin shi a babban kotun tarayya shi ma haramtaccen abu ne. Dalili kuwa shi ne idan ana zargin mutum da hukuncin kisa kotu kaɗai ce take da hurumi a duk Najeriya ita ce babban kotun jiha. Saboda haka wannan umarni da ita babban kotun tarayya ta bayar haramtaccen umarni ne. To amma akwai hanyoyi biyu zuwa uku da za mu iya gane ko da haɗin bakin gwamnatin jihar Kano aka yi wannan abu ko babu. Na farko mu ga cewa lauyoyin gwamnatin jihar Kano sun gaggauta zuwa babban kotun tarayya sun soki wannan beli da aka ba doguwa sun kuma nemi kotu ta dakatar da zartar da shi wannan umarni da ta yi na beli. Abu na biyu shi ne ita wannan kotun da ta ba da beli ta ce sai sarki mai daraja ta ɗaya da kuma babban ma'aikacin gwamnati ne za su iya zuwa su karɓi belin doguwa. Idan ba da haɗin bakin gwamnatin jiha aka yi wannan abun ba to lalle ne gwamnatin jiha ta gargaɗi sarakuna baki ɗaya da manyan ma'aikatan gwamnati baki ɗaya cewa kada su je su karɓi belin doguwa. Abu na uku shi ne idan ba da haɗin bakin gwamnatin jiha aka yi wannan abu ba to ita gwamnatin jihar ta gaggauta gurfanar da doguwa a gaban babban kotun jiha wadda take da hurumi. Kaga kenan idan ta yi haka to maganar beli ba ta taso ba tunda dama hujjar ita ce cewa an kai shi kotu mara hurumi. Idan kuma gwamnatin jihar Kano ta ƙi yin duka ukun nan ko kuma ɗaya daga cikin ukun nan domin doguwa ya ci gaba da zama a kurkuku to ta tabbata cewa da haɗin bakin su ake kokarin sake shi ko kuma aka sake shi.
Barista Audu Bula Mabukarci kenan babban ɗalibi a jami'ar London a can ƙasar Burtaniya kuma shine cikakken shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum.
A kasa duka mai mulkin kanta, an so a tarar da mutananta, kotarsu ba abu turaraita, daga cikin aiki daga labarta, koyawan banza ko sata.